This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, 1 ga watan Mayu shekarar 2024 da ya dace da ranar ma'aikata ta duniya, wato ranar sallan ma'aikata kenan. Kuma muna muku barka da sallan ku. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
To, Baba, yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana kudurinsa na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Haka kuma za a ji cewa an yi arangama da sanyin safe yau Laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan Falastina a jami'o'in California da Los Angeles. Daga nan za a ji cewa yau Laraba ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a biranen Asiya da Turai sun fito kan titina don bikin ranar Mayu.
Kanan labarin kenan. Kamar yadda kaji a gabatarwa, yau take ranar ma'aikata ta ƙasa da ƙasa, inda yau za mu garzaya jamhuriyar Niger mu ji hali da ma'aikatan ƙasar ke ciki.
Ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba, to komai na ƙara tsada, albashi bai gusa ba, ba a yi ƙara albashi ba, bai da wata hanyar da zai samu kuɗi sai hanyar wani albashin, kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulai.
A Najeriya ma an gudanar da irin wannan bukin a ranar, wato ta ranar ma'aikata a duniya kenan, a daidai lokacin da ma'aikatan ƙasar ke cikin wani hali na ni'asu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin zai ci gaba da kawo tattaunawa akan lacca na bayan azumin watan Ramadan don haɗa kan addinai da 'yan jarida suka shirya. Yanzu sai a shirya a ji wato labarai kashi na farko.
To, jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi ni lafiya. Ga labaran duniya. Yau Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya bayyana kudurinsa don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, wanda ya haɗa da sakin mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza. Ya kuma ci dalilin da ya sa ba a cimma wannan buri ba shi ne saboda Hamas. Akwai wani kunshi akan teburin, kuma yanzu kamar wato kuma kamar yadda muka ce, babu jinkiri babu uzuri, lokaci yayi. Inji Blinken yayin da yake gana da shugaban Isra'ila Isaac Herzog a Tel Aviv. Blinken ya ce taron zai kuma hada tattaunawa kan taimakon jin kai ga Gaza. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya shayin kira ga Hamas ta amince da kudirin tsagaita bude wuta a ziyarar da ya kai yankin, da ya hada ziyarar farko a Saudiya da Jordan. A ɗaya bangaren kuma, an yi arangama da sanyin safe yau Laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan Falastina a jami'o'in California da Los Angeles, inda masu zanga-zanga suka yi ta jefa wasu abubuwa tare da ƙoƙarin wargaza shingayen da ke sansanin. A ɗaya bangaren na ƙasar kuma, 'yan sandan birnin New York sun share wurin zanga-zanga goyon bayan Falastina a jami'ar Columbia, inda masu zanga-zanga suka mamaye wani ginin harabar jami'ar. Jami'an UCLA sun ayyana zanga-zangar da ke neman janye mu'amalar jami'ar da Isra'ila a matsayin haramtacciyar doka kuma ta saɓa wa manufofin jami'ar. Da farko dai, masu zanga-zangar da masu zanga-zangar adawa da su, kowa na ɓangarensa dai bambanta da juna da yammacin jiya Talata, sai dai lamarin ya rikiɗe zuwa tashin hankali da sanyin safiya, yayin da masu zanga-zangar suka riƙa harba wasu abubuwan wasan wuta zuwa shingen sansanin masu zanga-zangar. An dai sami 'yan ƙananan rikici tsakanin ɓangarorin biyu a gaban shingayen, kuma a yayin da 'yan sanda suka tura yankin, wato suka tura yankin bisa buƙatar shugabannin jami'ar, jami'an ba su kai ga raba ɓangarorin biyu ba. A New York, 'yan sanda sun yi da hulunan kwano da shigar kota-kwana sun kama masu zanga-zanga goyon bayan Falastina a jami'ar Columbia da wasu kwalejin, wato da wasu a kwalejin New York da ke tazarar layuka 20. A yau Laraba, ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a manyan biranen Asiya da na Turai sun fito kan titina don bikin ranar Mayu, tare da zanga-zangar adawa da hauhawar farashin kayayyaki da kuma dokar gwamnati kan ma'aikatan, tare da yin kira da a ƙara haƙoƙin ma'aikata. Ranar Mayu, wata ce zo ranar 1 ga watan Mayu, ana bikin ƙasashe da yawa don bikin 'yancin ma'aikata. Abubuwan da suka faru a ranar Mayu kuma sun saba da dama ga mutane da yawa don yaɗa koke-koken tattalin arziki ko na buƙatun siyasa. Yan sanda Istanbul sun tsare mutane da dama da suka yi kokarin isa dandalin Taksim na tsakiyar kasar domin nuna adawar dokar hana gudanar da ranar ma'aikata da gwamnati ta yi a wurin da aka fi sani da wurin ma'aikata. Gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan dai ta dade tana haramta Taksim wajen gudanar da gangami da zanga-zanga bisa dalilan tsaro sai dai wasu jami'in siyasa da kungiyoyin kwadago sun sha alwashin yin tattaki zuwa dandalin wanda ke da kima ga kungiyoyin kwadago.
An jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Jamhuriyar Niger ta bi sauran kasashen duniya wurin gudanar da bukin ma'aikata ta ƙasa da ƙasa wanda ake gudanar da fariti a duk wata wato rana ɗaya ta watan Mayu a kowace shekara. A Jamhuriyar Niger an ƙaddamar da bukin ranar ma'aikatan ne a cikin hali na ƙarancin kuɗi da tsadar rayuwa. Wakilin Muhammad Mahmud ya haɗa mana rahoto akan haka.
Ɗaya ga watan Mayu rana ce da aka ware a duk shekara a matsayin ranar ma'aikata ta duniya domin yi waiwaye a don tafiya akan nasarori da ma'aikata suka samu da kuma matsaloli ko kalubalen da suke fuskanta a kasashe daban-daban. Sai dai ranar ta zo ma'aikatan Niger daidai lokacin da kasar ke fama da hauhawar farashin kayan masarufi, lamarin da ya sa ma'aikatan kokawa kan yadda albashi baya isa biya musu bukatu na yau da kullum. Abdurrahman Kulbali shine shugaban kungiyar kwadago ta CNT.
Babban matsalar ma'aikaci yau tsadar rayuwa. Kowa ya sani rayuwa ta yi tsada. Yau kowa in aka ce wani abu ya ƙara kuɗi, mai talla ice zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara ita shi kuɗi. Mai talla ruwa a jarka zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara jarka kuɗi. Mai ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba. To komai na ƙara tsada, albashi bai gusa ba. Ba a yi ƙara albashi ba. Bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanyar wani albashin. Kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙulai. Yau shinkafa ta kai 17. Masara haka wani dole ne za a saurare mu za mu samu warware washi.
Kungiyoyin kwadago sun bayyana irin bukatun su da suka ce suna fafutukar ganin gwamnatin ta samar musu da wata mafita wanda zai dace da halin matsin da ake ciki a yanzu a Niger. Suleiman Abdu Jibbo jigo a kungiyar kwadago ta EJTN.
Mun ba da wasu koke-koke wanda muna ganin ya kamata gwamnati ta dauki matakai saboda tsadara. Koke-koke shine dabar a karawa ma aikata kuɗi saboda kowa ya sani yanzu mu cikin matsalar da muke ciki kuma kashe-kashe kan hanya kuma bincin wannan akwai matsaloli da ma'aikata suke samu a gurin aiki ne, ɗan jarida ne, ma'aikacin lakon ne na likita ne, ya kamata su ma magabata su ɗauki matakan da ya kamata. Bincin wannan ana jan ƙafa wajen ba su allowance. Kuma bincin wannan akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a ci an musu tsaci particular iri ɗaya.
Kungiyoyin ma'aikatan dai sun buƙaci ga gwamnatin Nijar da ta kawo ƙarshen kwantaragi domin inganta harkokin aiki a ƙasar. Abdulaziz Musa, magatakarda a kungiyar kwadago ta CNT reshen jihar Agadez.
Shi contractualization dama da ana yin ta babu ka'ida ne, bai kamata mutum ya yi ta kwantara har shekara biyu shekara hudu, ya kamata da an kai hudu ya kamata an wuce wannan an nemi kuma ci gaba. Yanzu cikin tahiyar da muke gwamnati yana iya daidaita tunda akwai niyyar daidaita sai ai niyyar daidaita a bar ma ka a kare wannan kwantarakin.
Ma'aikatar a ƙarƙashin kungiyoyi sun fito inda suka gudanar da jerin gwano a gaban gwamnonin jihohi kamar yadda aka saba a kowace shekara domin mika koken su.
Sunana Nasiru Waziri, gaskiya mun yi tsammani masallar za ta yi amma gaskiya mun ga sauyi da yawa.
Da mitrabu komi dangata da wannan sallah ta bana sai mu ce an godiya Allah din shekara muna hutuwa muna fata Allah ubangiji ya kama mana Allah ubangiji ya mana budi na alheri.
Fanka min Daudu, mun hito da daliban mu mun gwada musu abubuwan da muke yi a cikin lakon. Gaskiya alhamdulillah tunda an yi shekara biyu zuwa uku ba a samu akai defile ba, kuma gaskiya yanzu bana da aka samu akai defile abun kuma yahi na shekarun hwarin da akai.
Sunana dai ba mun misali a gaskiya muna farin cikin wannan rana ta sallah akai marshi a hankali cikin hankali kwance.
Hukumomin sun karbi koken ma'aikatan tare da bayyana musu cewa za su zauna kan teburin tattaunawa. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Ana tare ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Za a kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko gasar filu da ci gaban labaran duniya.
Masanin kimiyya na farko da ya bayyana tsarin kwayar cutar COVID-19 a China ya ce an bar shi ya koma ɗakin bincikensa bayan kwanaki na zanga-zanga. Yang Yonghen ya kafe ta yanar gizo safe yau Laraba cewa hukumomi sun amince masa don ba shi da tawagarsa damar komawa ɗakin gwaje-gwajensa kuma ya ci gaba da bincike a halin yanzu. Ya kasance da ke yana gudanar da zanga-zangar zaman dirshin a wajen ɗakin bincikensa tun ƙarshen mako bayan da aka sanar shi da tawagarsa ba zato ba tsammani cewa dole ne su bar ɗakin binciken nasu. Alama ce ta ci gaba da matsin lamba na Beijing kan masana kimiyya da ke gudanar da bincike kan coronavirus. Wani harin makamin yanzu zami da Rasha ta kai yaurar ba kan birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa na Ukraine ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu uku inji gwamnatin yankin. Gwamna Ole Kiefer ya ce an kuma samu lalacewar ababen more rayuwa daga harin wanda shine karo na biyu da aka kai a Odessa cikin kwanaki masu yawa. Ma'aikatar Rasha ta faɗi yau Laraba cewa ta dakile har-harin jiragen saman Ukraine sai kai kan wasu yankuna na Rasha. Ma'aikatar tsaron ta ce ta halarci jiragen saman marasa matuƙa guda uku a yankin Voronezh da kuma wani maras matuƙi da yanki a yankunan Belgorod da Kursk da kuma Razan. Alexander Gusev, gwamnan Voronezh, ya ba da rahoton faɗuwar tarkacen jirgin da ya lalace a wani gida, amma ba a samu asarar rai ba.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu ko bari mu leka Najeriya inda wato zamu ji abinda ma'aikatan kasar ke ciki. A wannan ranar da ma'aikata wake bikin ranar ma'aikata a duniya, wakiliyar Murukayya Basha ta hada mana rahoto akan haka.
Na tuntubi Comrade Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na kungiyar kwadago a Najeriya, ta wayar tarho game da wannan rana ta ma'aikata, kuma na fara ne da tambayarsa game da sabon albashin da gwamnatin tarayya ta ayyana da kuma irin matakan da suke shirin dauka game da halin matsatsi da ƴan Najeriya ke ciki.
A matsayin mu na kungiyar kwadago a Najeriya, mun lura cewa mutanen nan ƴan jari hujja ne, ba kasan bane a gaban su ko ba ma'aikata bane a gaban su. Ta yaya za a ce mu da muke kukan cewa amma ma'aikata karin kashi kusan 90 ko kuma 80 da wani abu na kashi ana 1600 da wani abu yau a waye gari da rashin kunya har gwamnati ta fitar da sanarwar mafi kankanta albashi na ko naira 35 zuwa 45. Kinga wannan ya zama rashin kunya, ya zama rashin imani da rashin mutunci da dama mun sha fada a wannan gwamnatin. Ba ma'aikata bane a gaban su ko ba talakan Najeriya bane.
Wasu na zargin wannan fafutuka da kuke yi domin biyan bukatar kanku kuke yi da zaran kun cimma burin ku babu ruwan ku da matsalolin da ƴan Najeriya ke ciki, ko me zaka ce game da wannan zargi?
To wannan ai zancen banza ne da mun sha jin su, kuma mun fada tun masu cewa sai kungiyar kwadago mun sun gagara har yau fitowa su nuna inda kai haka. Wannan ina ne tabbatar miki magana ne daga bakin gwamnati, kuma suna yaudara ƴan uwansu jahilai sauran ƴan Najeriya da ba su san me suke ba da za a gaya musu kada su bi kungiyar kwadago. To kada ku bi kungiyar kwadago, ku bi gwamnatin. Yawa gari yawaya, yau nawa kake sayan biredi, nawa kake sayan abinci, nawa kake sayan ruwan sha, nawa kake sayan abubuwan more rayuwa. Saboda haka wannan zargin banza.
Wani kira zaka yi ga ƴan Najeriya game da wannan rana ta ma'aikata?
A kiran da muke wa ƴan Najeriya kamar yadda muka faɗa, mu abinda muka sa a gaba shine ba za mu zuba ido gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana binne ta gama a Najeriya ba. Wannan ya zama wajibi kowane ma'aikaci da kuma kowane ɗan Najeriya ya tashi ya san abin da dare ya masa, ya kwasi ƴancinsa. Ba lallai sai ka fito kai ko na fito da hukuma ko kuma abin da doka ya saba ba, ita ta saba doka ba. Akwai hanyoyi da yawa ko muna kan shirye-shirye da yadda za mu tunkari wannan rashin imani da rashin adalci.
ƴan Najeriya dai na ci gaba da sa rai game da sabbin tsare-tsaren da gwamnatin tarayya za ta fito da shi domin fitta su daga mawuyacin halin da suke ciki. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Ruqayya Basha da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa. A yau shirin zamantakewa zai dora ne kan bayanai na hadin kan al'umma da mahalarta taron da kungiyar ƴan jarida a jihar Plateau ta tattaro don jin tasirin darussan da al'ummar musulmi suka koya a lokacin azumin watan Ramadan da yadda za su yi amfani da su har bayan watan Ramadan don hada dankon zamantakewa da samun zaman lafiya mai dorewa.
To duk wani abin da ya kamata mu yi domin hadin kan junanmu domin mai tafiya daya abu ne wanda muna maraba da ita.
Ni du inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kaman gidana yawanci domestic servants ina Christians ne.
Sheikh Umar Faruk Muhammad shine ya jagoranci sauran waɗanda suka gudanar da jawabai na hadin kan al'umma.
Shi lamarin zaman lafiya kwanci hankali ana fara shi ne daga al'umma. Ba wanda zamu kiya daga waje yazo ba mu zaman lafiya da kwanci hankali. Mu ya kamata mu fara. Kuma ita wannan kungiya na NUJ na ƴan jaridu sun buɗofa. Musarin kungiyoyi da su alakan musulmai da krista a zona lafiya da ba baya baton komai a wannan kasa namu.
A cikin jawabin ka kai batun darusa da za a samu koda bayan azumi ne musamman wajen hadin kan al'umma waɗanne darussa ne za a yi amfani da su wajen hadin kan al'umma bayan ma azumi.
Yawa bayan azumi ana so duk lokacin da ka rike azumi kana yi to a cigaba da su bayan azumi zai zama to an hada kan al'umma. Kuma babban hadin kai shine mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu ne maza da mata da kabilu daban-daban da yare daban-daban ko ba haka ba sannan kuma ya kare da ba dan wai iyaye ra'ayi mai a'a ya ma da kare don mu zo mu gane juna mu fahimci juna mu zauna lafiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmai ba ya zauna da wanda ba ba kristan ba amma zauna lafiya in mun manta ba da za a yi jiran farko ina ka tafi Habasha yace ku je Habasha akwai Christian King ko ba ka ba Najash ko kuma hadda aishi Rukayya da mijinta Usman suka tafi so ka gani zaman lafiya mu za mu kawo mu zaman lafiya. Allah ma ya ga wala cewa Al-Qur'ani ko lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku kuma addinin mu na gare mu wannan shine malamai da pastoci raku na buda hajaja
Madam Ayuku Pasfo, shugaban kungiyar ƴan jarida a jihar Plateau ta ce ɗan jarida na buƙatar fahimtar kowane irin batu walau na addinin sa da ma wanda ba addinin su guda ba.
Lecture da aka present yi kamar ni ban san waisu abubuwa a haka din ba. Kuma ka san ɗan jarida kai kamar ya kamata ka san wani abu akan komai da komai. So kar ka zo na kawai a cikin ɗaki ka ce ka sani don baka sani ba. Amma kaga inda aka zo an bi mu nan NUJ aka yi lecture din nan na tabbata cewa ka tambaye ƴan jarida ɗaya da ɗaya za su ce maka yanzu ne sun gane mene ya kamata a yi ma a lokacin azumi. Kaga inda shek ya yi maganan Bible maganan Quran ya nuna cewa akwai inda muke da connection. Amma ba wai mun gane ba za mu zo na muna wariya muna ce wannan daban ne wannan daban ne.
To su al'umma fa yaya za su kawo wannan haɗin kai tsakanin su da junan su?
Kin san mu aikin mu a matsayin ƴan jarida mu faɗa aji ne. Yanzu yanda kuka tsaya nan duka ai kuma za ku faɗa aji. Shi ma wani hanya ne wanda muke son duniya gaba daya su ji kuma su gane cewa yana da muhimmanci ne zaman lafiya. Zaman lafiya kuma ba wai za a sa mutane dole su zo na lafiya ba amma akwai maganganun da zamu yi akwai abubuwan da mu zamu yi kaman conduct din mu da mutane za su ga su ce eh da gaske muna zaman lafiya. In ka duba nan gaba daya akwai manyan malamai ai amma duk mun zo na tare duk sun bi mu ne ma nan ba wai mun bi su bane. So ya nuna cewa abinda muke yi yana da muhimmanci sosai kuma sun ga muhimmancin shi suke sa suka zo. Ƴan jaridan da sun fita ma muna bege cewa report din mu zai yi nisa sosai kuma zai zo da ma'ana sosai wanda zai taba rayukan mu gaba daya.
Hajiya Ramatu Abdulsalam ta jagoranci kungiyar mata musulmi ta kuma yaba da yunkurin ƴan jarida na hada kan jama'a.
Idan har ƴan jaridu za su iya yin irin abu hakan nan I'm sure when su organization kungiyoyi za su gani su ma su yi kokoya don a ci gaba da zaman lafiya ba don komai na ce haka ba don akwai mutanen da sun yarda da Allah da Annabi kamar da suka yarda da duk abin da ya fito daga bakin ƴan jarida. Idan suka ji wa ƴan jaridu su iya irin wannan abu sun kawo musulmai da Christian tare har akai abu haka nan gaskiya ci gaba ya zo mana.
Kuna mata kuma ku ne a ya kamata a ce kuna tarbiyyantar da ƴaƴa ta yadda za a fahimci juna har a kawo wannan zaman lafiya tsakanin al'umma daban-daban musamman ma bambantan addinai. Me kuke faɗakarwa musamman ma mata?
Alhamdulillah, kamar da nace kungiya na Hajji Adama Girl Child Foundation banda haka nan ina kungiyoyi da yawa. Ni duk inda dai nake inda har na samu zarafin magana ba abin da nake ce ila zaman lafiya. Kamar gidana yawanci domestic servants in a Christians ne. A gidan iyaye na na girma duk domestic servants din iyaye na Christians ne. Kamar inda nace sanda na girma na san wa'anda suke tare da mu ba uwa daya uba daya bane kuma su Christians ne. Lokacin mun girma angonmu wasu wanda ya san du daga sarkin Arab World muna cakuɗe ne da musulmai da Christians. Ba mu san juna wai mu wannan kai Christian wannan kai musulmi ba. So ni da abin da nake gaya kowa yanzu angon da nake kamar lokacin crisis din nan du musulmai da suke angon sun bar gurin. Ni da mai gida family na ne kawai muke gurin. Ba dan komai ba dan zaman lafiya har ya zamana da an zo zaman lafiya aka zo kofar gidanmu ya zo ya zama inda ake meeting din community aka bani secretary community din angonmu aka ce duk abin da zai faru sai a zo a ce Hajiya mai gidanki na na eh a mun ina nan za a ce to kai ya fita fa yau za zo haka muka yi tai to me yake haka ba da mu ce zaman lafiya kuma mun gode wa Allah kuma har yanzu duk musulman da suka bar angon na ce ku dawo yanzu ne just zai zauna fiye da inda muka zauna da because zaman lafiya nan mu ne za mu zauna lafiya ba Allah ba ne zai zo ya ce mana mu zauna lafiya sai mun ga wa juna wai wannan abun bai da kyau wannan na da kyau
Malam dan Juma'auta wanda ya halarci taron yace ya samu karin fahimta kan addinin musulunci.
Taro ne wanda ya kamata ya jawo hankulan jama'a gabaki daya domin mu sani cewa kamar mu zama masu addinai Allah ya halice mu mu mutane ne nasa. To duk wani abin da ya kamata mu yi domin hadin kan junan mu domin mu tafiya daya abu ne wanda muna maraba da ita ba taro ne wanda yake cewa musulmi kadai ba ko da cike an ce Ramadan lecture amma taro ne wanda ya kawo duka masu bi da kuma musulmai domin a ga mu iya gana da juna ka san addini na ne in san addininka mu san abun hanyar da abun da Allah yake bukata a gare mu mu masu addinai daban-daban wanda zamu iya rayuwa ba tare da wani samun damuwoyi da kuma rikice-rikicen da ake samu ba.
Da yake ana samun irin wayannan damuwa ba ma a jihar Plateau ba har ma a Najeriya gaba ɗaya inda ake samun bambanci nuna bambanci tsakanin addinai da ƙabilu da sauransu. Kana ga kaman irin wayannan tarurruka na haɗa kan al'umma zai taimaka wajen kawo zaman lafiya?
Kwarai da gaske wannan tarurruka zai taimaka na kawo jama'a tare kamar da na riga na faɗa da farko. Wannan irin taro kamar haka yakan samu fahimta juna yakan samu san hanyar da mu za mu tafi da juna ba tare da ba ce za mu kasance ba tare da samun irin rashin yarda ba amma idan mu san menene wannan addini yake nufi menene wannan addini yake nufi zai taimaka mana domin yin tafiya tare kuma ubangiji Allah zai taimake mu domin mu gane mu fahimci juna mu tafiya tare domin cin gaban jihar Najeriya gabaki daya.
Rashin fahimta tsakanin mabambantan addinai ya zama ruwan dare ba ma a Najeriya kadai ba har ma da manyan kasashen duniya lamarin da ke janyo kyamata da tsangwaman juna da yaƙe-yaƙe da ke haddasa rasa rayuka da dukiyoyi da janyo na kaso ga tattalin arzikin ƙasa. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Musa Ibrahim Ashams yace mutane kansu sune za su warware matsalar da nemo hanyoyin sasantawa.
Duk wani matsalar zai ga kawo shi mutum ne ya kawo to mutum yana da dama kuma ya warware shi. In aka kalle kowa ya zama inda ya ga dama amma aka fito ka ai za a zauna lafiya. to in kin ga mutun yana son ya tozarta mu wani ya duna cewa shi hanyar sa shine tafi to wasu kasashen mu ba sa addinin nan da muke yi wasu ba sa musulunci ba sa kristanci kuma sun ci gaba wasu suna yi kuma suna yi shi ba inda mu muke yi ba suna barin mutane ma su zo bakwanci misali inda aka fi Christmas mai dadi a duniya yanzu a United Arab Emirates take yanta kuma yan garin babu kristan ko mutun da balarabe duk su musulmai ne amma sun kyale mutane su zo saboda bunkasa ma kasuwancin garin su in ce ga turawa suna zuwa tururuwa saboda su je nan mun bangaren in ce ga je ka ta misali duka garin kashi 15 ne ka tari kashi 85 baki ne da suka zo garin su da pakistanawa da indiyawa da sauran larabawa da kuma mutane daga afrika bai ana ci gaba ba da suka yi gasan kwallon kafa a garin su wani stadium din ma bayan da suka yi shi mutanen da za su kalli kwallo a gurin ba su da yawa tarawa za a yi a bada shi kyauta a bada shi gudubawa ma wasu kasashe mu in muka tsaya kullum muna magana addini addini kuma ba mu yi da gaskiya jan me yake yi baya to mu bi hanya mai sauki mana domin ayi zaman cudanya ayi zama na ganewa tsakanin mu da juna
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin gobe
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki sai wata laraba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin yan jaridan jihar Plateau da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya
kuma da blaga da Zainab Babaji yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo kaɗan daga cikin sakonni da kuma sauraro ka aika ta hanyar email sabon mun farko ya fito ne daga Jamila da Fatima ta Ajo Salati goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Ajo Salati goma ga Annabi Rijau suka ce muna kira ga masu gidajen mai da cewa dan girman Allah da manzonsa su dinga tausayawa jama'a domin duk wanda ya tausayawa wani shi ma Allah zai tausaya mishi ta inda bai zata ba sannan kuma bai kamata su manta da cewa abinda mutum ya shuka shine zai girba a ƙarshe muna addu'ar Allah kawo mana mafita ko mun samu sa'idar rayuwa don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau wanda ke cewa halin da muke ciki a Rijau a wannan lokaci shi ake kira aljannar waina wato sama zafi ƙasa zafi domin baya ga tsadar man fetur da wahalar samun shi sannan kuma ba mu da wutar lantarki na tsawon lokaci wanda hakan ya sa rayuwa ta ƙara yi mana tsanani Allah ya kyauta ya kuma kawo mana mafita amin to madalla da haka ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaice yau na da ba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana kudirin sa don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas wanda ya hada da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza ya kuma ci dalilin da yasa ba a cimma wannan buri ba shine saboda Hamas akwai wani kunshi akan teburin kuma kamar yadda muka ce babu jinkiri babu uzuri lokaci yayi inji Blinken yayi wayin da yake magana da shugaban Isra'ila Ihaz Herzog a Tel Aviv a dai bangaren kuma an yi arangama da sanyin safe yau Laraba a wasu sansanonin masu goyon bayan Palestina a jami'o'in California da Los Angeles inda masu zanga-zanga suka yi ta jefa wasu abubuwa tare da kokarin wargaza shingayen da ke sansanin a dai bangaren kuma a na kasar kuma yan sandan birnin New York sun share wa zasu zanga-zangar goyon bayan Palestina a jami'ar Columbia inda masu zanga-zanga suka mamaye wani ginin harabar jami'ar yau Laraba ma'aikata da masu fafutuka da sauran mutane a manyan biranen Asir na Turai sun fito kan tituna don bikin ranar Mayu tare da zanga-zangar adawa da hahawa farashin kaya da kuma dokar gwamnati kan ma'aikatan tare da yin kira da a ƙara haƙƙoƙin ma'aikata ranar Mayu wadda ta zo daidai ranar 1 ga watan Mayu ana bikin a ƙasashe da yawa don bikin ƴancin ma'aikata abubuwan da suka faru a ranar Mayu kuma sun ba da dama ga mutane da yawa don yaɗa koke-koken tattalin arziki ko na buƙatun siyasa masanin kiwon lafiya na farko da ya bayyana tsarin kwayar cutar COVID-19 a China ya ce an bar shi ya koma ɗakin bincikensa bayan kwanaki na zanga-zangar
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri hadda shiri na musamman na nakasa ba kasawa ba yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wadda ta shirya ta bada umurni da ba injiniyan mu na wannan la'asariya Baba Yakubu Bakiri ne ke sallama da ku amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa wassalamu